sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hawwa Sharif. Sauran abokan aiki, muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Talata 25 ga watan Yuli na shekarar 2023. To kafin guje abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Kasar China ta sauke ministan harkokin wajen kasar Qin daga makamin shi, inda ta maye shi da magajin shi Wang Yi. A yau Talata, Majalisar Dinkin Duniya ta ce an fara aikin da aka dade ana dakon shi na kwashe man da ya malala daga wata dadaddiyar tankar mai daga tekun Red Sea a Yemen. A yau Talata, dakarun Isra'ila sun halaka Falasɗina uku a yankin yammacin kogin Jordan. Sojojin Isra'ila sun ce Falasɗinawa ƴan tsagera sun harbi dakarunsu daga wata mota a birnin Nablus, abinda ya janyo dakarun suka bude musu wuta.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji yadda kotun tarayya a Lagos ta bada belin dakataccen gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele. To ko me masana shari'a ke cewa dangane da bada belin da aka yi?
Ban yi mamaki ba na cewa kotu ta ba da belin Godwin Emefiele a naira miliyan 20 saboda kalasurancin da ke tattare da tsarin shari'a mu a Najeriya.
To za ku ji ƙarin bayani. Bayan nan kuma za ku ji cewa adamawan ƙasar Kamaru, farashin man fetur ya yi tashin goron zabi a gidajen mai, tambayan da kasuwar bayan fage ta fara fuskantar ƙarancin man da ake fasa ƙaurinsa daga Najeriya. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Talata a wannan lokacin, yau ma zan gabatar da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Kasar China ta sauke ministan harkokin wajen kasar Qin Gong daga mukamin shi, inda ta maye shi da magajin shi Wang Yi. Cikin wata sanarwa da ta fitar a yau Talata, kafar yada labaran kasar bata bayyana wani dalili game da sauke ministan ba, amma hakan ya biyo bayan daina ganin shi da aka yi har na tsawon wata guda, daidai lokacin da surutai suka rika yawo kan wasu harkokin shi a bayan fage da suka hada da na adawar siyasa. Ma'aikatar harkokin wajen kasar dai bata bayar da wani bayani dangane da makomar Qin a ƙarƙashin jam'iyyar kwamisanci mai mulkin kasar mai tsatsauran matakai game da halayyar jami'ai a tsarin siyasa, inda kafafen yatsa labarai da faɗin albarkacin baki ke da matukar tsauri. Ko a yau Talata, ma'aikatar bata ce ufan ba akan batun a jawabin da take a kullum. Sauke ministan ya zo daidai wani yanayi da China ke yawan fuskantar tsauraran tsare-tsare akan hulɗa da ƙasashen ƙetare, wani al'amari da Qin ya kasance mai ruwa da tsaki a ciki. A yau Talata, Majalisar Dinkin Duniya ta ce an fara aikin da aka dade ana dakon shi na kwashe man da ya malala daga wata dadaddiyar tankar mai daga tekun Red Sea a Yemen. Da dadewa, Majalisar Dinkin Duniya da kungiyoyin kula da kare muhalli suka rika neman a gudanar da wannan aiki, inda suka rika gargadi akan rashin kula da wurin a yanayin da ake ciki a tsakiyar yakin basasar kasar Yemen ya haifar da tsoron yiwuwar fashewar tankar man a lokacin da ka iya haifar da ninkin bala'in da ya afku a shekara ta 1989 na Exxon Valdez a Alaska. Wata sanarwa da ta fito daga sashen ayyukan cigaba na Majalisar Dinkin Duniya ta ce ana aikin kwashe man ne zuwa wata sabuwar tanka da aka yi malakabi da Yemen da ake sa ran kammalawa cikin kwana 19. Sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce aikin wani muhimmin al'amari ne a matakin da ya kasance na gaba wajen kauce ma wani mummunan bala'i ga muhalli. A yau Talata, dakarun Isra'ila sun halaka Falasɗina uku a yankin yammacin kogin Jordan. Sojojin Isra'ila sun ce Falasɗinawa ƴan tsagera sun harbi dakarunsu daga wata mota a birnin Nablus, abinda ya janyo dakarun suka bude musu wuta, inda suka kashe su. Dakarun Isra'ila sun ƙara da cewa sun gano bindigogi uku da albarusai da kayan soja a cikin motar. Harbin na baya-bayan nan dai na gargajerin tashe-tashen hankula a yankin na yammacin kogin Jordan da ya hada da samamen da Isra'ila ke yi da har-haren Falasɗinawa da yawan mamayar da Yahudawa ƴan kamauri zauna ke kaiwa akan ƙauyukan Falasɗinawa.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. Wata kotun tarayya a Lagos ta bada belin dakataccen gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele bayan da hukumar DSS ta gurfanar da shi a gaban kotu a yau Talata bisa zargin laifin mallakar makamai ba tare da lasisi ba, zargin da Emefiele ya musanta. Wakilin mu a Lagos Babangida Jibrin ya aiko mana da wannan rahoton.
A hukuncin da ya zartar a yau da na alkalin kotun tarayya da ke Lagos Nicholas Owebo ya ce laifin da ake zargin Emefiele da aikatawa laifuka ne da doka ta bada umarnin bada beli, don haka ya bada belin Emefiele akan kuɗi naira miliyan 20, haka shi ma wanda zai tsaya masa zai ajiye naira miliyan 20. Tun da farko dai lauyan Emefiele babban lauya Joseph Daudu da ya gabatar da buƙatar belin ya ce wanda ake zargin bai aikata laifukan da ake tuhumarsa da aikatawa ba na mallakan bindiga da kuma Burusai. Kwada yake dai lauyan gwamnati Nkiru Jones Nebu ya ki amincewa da bada belin tsohon gwamnan babban bankin Najeriya bisa hujjar cewa ba samu takardar neman belin daga lauyan ba a kan kari. Sai dai alkalin kotun ya ce kotu na da shaidar cewa sun samu, don haka da zarar Emefiele ya cika ka'idojin bada belin ya kamata hukumar DSS ta sake shi ya koma gida tare da tabbacin cewa ba zai tsere zuwa kasashen waje ba. To ko me masana harkokin shari'a za su ce game da wannan tuhuma da bada beli da aka yi wa Emefiele? Kade barista Abdullahi Inuwa.
Kundin tsarin mulki shine doka wanda irin kotun doka ne suke Najeriya tana karkashinta. To a karkashin kundin tsarin mulki duk wani wanda ake tuhuma da laifi doka ta kudurta shi ga mai laifi ne har sai an tabbatar da yayi laifi kuma an tabbatar an same shi da laifi sannan a masa hukunci. To bisa wannan kuduri na doka na wanda duk wanda ake dauka to ana kiransa presumption of innocence. Bisa wannan shine yasa ake bada beli. Sannan doka kuma wanda suke gudanar da tafiyar da shari'a na laifi wato Administration of Criminal Justice Act ita ma ta ba da waɗansu ka'idoji na duk wanda ake tuhuma da laifi matuƙar ba zai shishigi wa shaidun mai gabatar da ƙara ba, sannan ba zai aikata wani laifi ba, zai kawo waɗanda za su karɓi belinsa wanda kuma sanannu duk waɗansu ka'idoji da aka kotu ta zayyana ya cika wannan ka'idoji to za a iya ba da belinsa bisa wannan tunda ba a tabbatar da ya yi laifi ba har sai ƙarshen shari'a.
Kwanaki fiye da 40 kenan dai da hukumar tsaron cikin gida ta DSS ta kama Emefiele bayan da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da shi daga mukaminsa na gwamnan babban bankin Najeriya da farko dai bisa zargin cewa yana da hannu wajen samar da kuɗi ga 'yan ta'adda, amma sai daga baya hukumar ta DSS ta gabatar da sabon caji na mallakan makamai. To ina maganar zargin da ake wa Emefiele cewa yana samar da kuɗi ga 'yan ta'adda har ila yau barista Abdullahi Inuwa ya yi ƙarin haske.
Sai wannan shi ma mahallinsa daban. Yanzu mahalli da ake ne tukuna na wannan abin da shari'u da aka ko kuma tuhuma da ake aka tume shi a wannan kotun an ba da belinsa akan wannan. Duk wata tuhuma kuma na daban da za a sake yi. To ita ma an je in har akwai bukata ya cimma ka'idoji to za a iya ba da belinsa. Kamar yadda na faɗa wannan babban batun shine ana gudurta shi ba mai laifi bane sai yanda shari'a ta kasance.
A lokacin da aka gurfanar da shi a kotu a yau dai Emefiele na sanye ne da wata jallabiya farafara babu hula a kansa rike da wasu falafalai tare da rakiyar mai ɗakinsa bayan da aka kawo shi a harabar kotun a cikin wata mota kira Helios ta jami'an tsaron cikin gida ta DSS. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. Nan gaba kadan a cikin shirin za ku ji ƙarin sharhi kan batun na Emefiele. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Wata kungiya da ke sa ido kan ayyukan soji ta bayyana a jiya Litinin cewa kimanin mayakan kungiyar sojojin haya ta Wagner su 3,450 zuwa 3,650 ne suka isa kasar Belarus tun bayan ɗan takaitaccen boran da sojojin suka yi. Mayakan sun yi sansani a kusa da garin Arespovci mai nisan kilomita 230 daga arewacin iyakar da ƙasar Ukraine. Sojojin hayar na Wagner na bayar da hore ne ga sojojin Belarus a matsayin wani bangare na yarjejeniyar da suka cimma da Rasha a ƙarshen boran da suka yi, wanda shugaban Belarus ya jagoranta tsakanin Kremlin da shugaban Wagner Yevgeny Prigozhin. Kafar yada labarai ta RIA ta bada rahoton cewa ma'aikatar kera makamai ta Rasha na kera karin na'urar leƙen asiri a duk wata fiye da daukacin waɗanda ta kera a shekara ta 2022. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta ce wani jami'inta ya gano wata nakiya da aka ajiye tsakanin 'yar tazara kaɗan da inda makamashin nukiliyar Ukraine na Zaporizhia yake. Hukumar ta IAEA ta faɗa cikin wata sanarwa cewa an ga nakiyoyi ne tun a ranar Lahadi a daidai wani wurin da ya raba yanki na ciki da waje da ke da hadari. Hukumar ta ce ba a ga nakiya a bangaren da ke ciki ba. Tun a farkon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, wurin ya kasance a ƙarƙashin ikon Rasha. Hukumar kula da makamashin ta nukiliya na duniya ta sha gargaɗin Rasha game da bala'in da hadarin nukiliya ka iya haifarwa, yayin da take jaddada mahimmancin kula da kuma tabbatar da tsaro da kasancewa a wurin domin gani da ido. Grossi ya ce duk da binciken hukumar na farko ya tabbatar da kasancewa nakiyoyi a kusa da wurin, hakan ba zai shafi tsaro da lafiyar wurin makamashin nukiliyar na Ukraine ba. Haka zalika, ƙwararru a hukuma ta IAEA na duba yiwuwar samar da ruwa domin sanyaya na'urori sakamakon lalata bom ɗin Kharkovka a watan Yuni, wanda ya shafi wajen ajiye ruwa da ke kusa da ma'aikatar makamashin nukiliyar. Hukumar ta IAEA ta ce wurin zai ci gaba da samun isasshen ruwa har na wasu watanni masu zuwa.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake leƙa bangaren rahotanninmu. A Najeriya, bayan da wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a yankin Ikoyi na jihar Lagos ta ba da belin dakataccen gwamnan babban bankin Najeriya, wato Godwin Emefiele, wasu masu sharhi da ke bibiyar al'amura na garin akwai sake a kan batun. Shi dai Emefiele ya musanta zargin da ake masa na mallakan makamai ba bisa ka'ida ba. Daga Abuja, wakilinmu Halima Abdullahi ta aiko mana da wannan rahoton.
Babbar kotun tarayya ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Nicholas Owibuchi ta bada belin Godwin Emefiele tare da umarnin a tsare shi a gidan yari na Ikoyi ya zuwa bayan kammala cika sharɗin belinsa. A yayin zaman kotun dai, alƙalin ya yi watsi da ikirarin gwamnatin tarayya daga bakin lauyanta na cewa akwai yiwuwar Emefiele ya arce a ƙasa ta jirgin sama tare da yanke hukuncin cewa gwamnati ta gaza samar da wata hujjar da za ta goyi bayan ikirarinta. Mai sharhi a kan siyasa da sauran al'amuran yau da kullum, kuma shugaban kamfanin zuba da kasuwanci na ƙasa da ƙasa, wato GITC, Malam Baba Yusuf ya ce
wato belin da aka bawa tsohon gwamnan babban bankin Najeriya akan tuhumarsa da hukumar tsaro na cikin gida suka yi na mallakan makamai ba bisa ka'ida ba, wanda ya karya doka wanda yake sashi na hudu ne a cikin dokar mallakar makamai ba bisa ka'ida ba na 2004, bai zo mini da mamaki ba, saboda idan muka gani take-take abubuwa da suke faruwa kusan sati uku da suka wuce, inda ake gani ana ta rike shi ba a sake shi beli ba, da alamun za a sake shi belin. Amma mu sani akwai wasu laifuffukan kuma da ake tuhumarsa a kai, magana yi wa tattalin arzikin ƙasa zagon ƙasa aikinsa a nan babban bankin na ɗaukan ma'aikata ba bisa ka'ida ba da sauransu. Wannan beli da aka bayar da shi akan wannan bai zai hana sauran tuhume-tuhume da ake masa, wanda watakila ba ma hurumin hukumar tsaro na cikin gida ba ne. Akwai laifuffukan da ya za su faɗa a ƙarƙashin hukumar EFCC misali da sauransu. Duk da wasu muna ganin laifin mallakan makamai ba bisa ka'ida ba ba laifi bane da ake iya bada belinsa, to ala ayyi halin dai ana nan ana kan wannan shari'a, za mu tsaya mu ga yanda abubuwa su kasance a zama da za a yi na gaba.
A nasa bangare, mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Malam Aminu Abbas Gumel ya bayyana cewa
wato inda zan iya tunawa watan da ya wuce, shi wannan tsohon gwamnan banki na kuɗi wato Godwin Emefiele an kama shi ne a bisa wasu dalilai wanda sun kai guda biyar ko shida. A cikin su dai nasa akwai abin da ake kira breach of trust, akwai ta'addanci, akwai kokarin tada tarzoma, duk kuma almundahana da kudaden zama. To yau sai muka waye gari da labarin an kai shi kotu a bisa zargi guda biyu wanda ya hada da mallakar bindiga da kuma harsashe, wanda dai a takaice ma dai har wanda labarin an bada belansa. To amma wannan ba abu bane na tada jijiyar wuya a yanzu, sai mu jira mu ji shin wannan laifukan da aka kai shi kotu da su kadai ne a yanzu ake zargin sa, sauran an wanke shi, ko kuma akwai ranar da za a sake kai shi kotu a bisa wadancan zargen da ake masa. To shin kuma daga wannan belin idan ya biya beli sakin sa za a yi tafi, ko kuma yanda aka saba yi a Najeriya, ko kuma akwai wani mataki da za a sake dauka na shari'a? To wannan abu ne wanda gaskiya ana sai mun zauna mun saurara mun gani tukunna.
A bangaren tanade-tanaden doka, fitaccen masanin kundin tsarin mulkin Najeriya Barista Mai Nasara Kogo ya ce
ban yi mamaki ba na cewa kotu ta bada belin Godwin Emefiele naira miliyan 20 saboda kalasurancin da ke tattare da tsarin shari'a mu a Najeriya. Sashi na 66 na tsarin mulkin Najeriya da sashe na 230 zuwa na 304 muddin ba a yi musu gyara ba to zai kasance duk wani wanda yake da laifi shine wanda yake zai rika more mu tsare-tsaren irin shari'ar da muke da ita a Najeriya bai kamata ba a ce mutum wanda yake ya tabbata laifuka da yawa waɗanda sun kai ga mutuwa wasu mutane sun kai ga durƙushewar tattalin arzikin wasu mutane sun kai ga wasu sun bar kasar nan sun kai ga abubuwa daban-daban ga sunan har kuma ana zargin shi da abubuwan ta'addanci wanda na kasu ne ga sashi na 1 zuwa na 10 na dokar ta'addanci ta shekarar 2010 a ce har an yi sati 6 da ma kama shi an ki gurfana da shi a kotu wannan bai yi tsare ba ya kamata ran bangaren shari'a na Najeriya su tsaya su yi da gaske in an kama mutum kasa da 24 a gurfana da shi
idan ana iya tunawa shugaba Bola Tinubu ya dakatar da Emefiele a matsayin gwamnatin babban bankin Najeriya ne a ranar 9 ga watan Yuni shekarar 2023 kuma kwana daya tadda dakatar da shi hukumar tsaro ta DSS ta tabbatar da kama shi Lima Abdurraouf murya Amerika daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdurraouf yanzu kuma sai Adamawan kasar Kamaru inda farashin mai ya tashin goran zabi a gidajen mai tambayan da kasuwar bayan fage ta fara fuskantar karancin man da ake sayar da shi a kan titina bayan a baya dai ana shigo da man ne ta hanyar fasa kauri daga Najeriya inda abin ya canja yanzu sakamakon janye tallafin da gwamnatin Najeriya ta yi ga rahoton da Muhammad Rabiu ya aika mana
man fetur da ake sayar da shi kaman gida ba tare da taka tsantsan ba a babban birnin yankin Adamawan Kamaru ya zama kashin miciji saboda ba kasafai ake samu cikin ƴan kwanakin nan ba duban yanda farashin ya tashin goron zabi a kasuwa abinda ya faranta ma masu hidiman man cikin gidajen sayar da shi Malam Ibrahim Maimai yace
ba kawo munum kuma inda muke so yanzu muna da matsala magana to ko mun saya mun fara masu client ga prima waran su ba su saya in mutum ya zo ya saya farashi ba su saya sai su je yayi tsada ko da su je station to su masu kawo munum kuma kullum sun kawo sai su fara kudi to in mun samu ma babu wani za mu saya ga irin galon da yana ba za mu fi samu $100 ba to $100 mai mun samu man ya fi kadan ne za mu samu $100 wani zaka saya ma baka samu ko $100 ba
Ana shigo da man feto da yawa daga Najeriya ba bisa ka'ida ba. Ana jigilar man zuwa Kamaru inda ake sayar da shi da farashi mai sauki. Wani al'amari mai baima masu fasa kwabrin man karfin gwiwa. Amma a yau abin ya canja kala. Malam Sule yace,
"Da kam ta jeji ne muke samun mai. Amma yanzu ka tunda batun mai yayi tsada, mu ma saya muke ya station, mu zo mu sake sayarwa." Akan set san sinka in mun je mun saya a China za mu samu riba ko na lita daya ko daya da rabi mu wa mu sayar akan hakan
kasuwannin man bayan fage a ganin korarre duban yanda masu fataucin man ke sarrafa shi domin rikida man ta hanyar zamba na iya haifar da asarar nauyi da aka kiyasta biliyan 32 na sefa kowace shekara Malam Isa Kindamawa yace
da akai harkan mai ai da a bidon daya mai ai zaka ci jaka hudu ma daga baya dai kadan duwa ne suka sa mana ido ne aka samu yarjejeniya da su ana ba su dan wani abin da za a ba su haka har ya kai ya kaman ma yanzu a Najeriya ma mai ya tsada yanzu a ita Najeriya ma ba mai yazo a Kamaru mai ya karu yanzu ya zaman to dole ka je pompi ne ka sayi mai ka zo ka bi dala 10-10 a lita ina batun mai
wannan zamba yana sa jiyar ta yi asarar dumbunan biliyoyin sefa kowace shekara wanda ake sayar da shi a ƙarƙashin alƙiblan ɗaiɗaikun mutane zuwa yanzu da alamar kasuwan man na ƙara yaduwa Muhammadu Rabiu Damba muryar Amurka daga nan ga Wundere cibiyar Adamawan Kamaru
a gaida Muhammadu Rabiu Damba kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafin mu na internet a boahausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba noma tushen arziki
noma tushen arziki noma
jama'a assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Wasu manoma maza da mata har da matasa a Najeriya sun koka cewa a gwamnatin da ta shuɗe ta tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ta ba da umarnin a ba manoma tallafi domin su yi noma har su ciyar da ƙasa sannan a sayar wa wasu ƙasashen duniya. A wannan shirin na noma tushen arziki, wakilin Madina Dauda ta tattauna mana da manoma inda suka bayyana matsalolin da ke ci musu tuwa ƙwarya tare da neman mafita domin ciyar da harkar noma gaba, musamman a wannan sabuwar gwamnatin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, wanda ya ce zai ci gaba da samarwa manoma tallafi da dabarun inganta noma domin ƙasar ta yi dogaro da kanta. Ga dai ci gaban tattaunawar.
A wani yanayi kuke a yanzu tunda ka koka cewa gwamnatin da ta shuɗe bata ba ku tallafi ba, gashi kuma kuna son ƙasa ta ci gaba, a wani yanayi kuke yanzu?
To, idan kika ga saniya a kasuwa, babu jarin gwamnati, babu bashin banki, manomi ne ya noma ya hada kudinsa ya iya sayan shanu yake kai kawo akan hanya, bugu da ƙari yana biyan gwamnati haraji a inda ya dauka da inda ya sauke. Bayan haka akan hanya ma akwai masu tarihi suka karbi kudade. Sai muke ganin to idan har gwamnati za ta ci ribar mu a wurin da muka loda da inda muka sauke muna ba ta haraji, kuma gumin mu ne na gona muke kai kawo, ya ci a ce mu din nan an ba mu ƙwarin gwiwa yadda za mu yi abin nan inda zai samar da aikin yi mai yawa ya sama a gwamnati kudin shiga da yawa. A halin da muke ciki yanzu iya ƙarfin mu muke ci da ƙarfin ka ne ake yi.
Kuɗaɗen ku kuke amfani da?
Kuɗaɗen mu ne. In yarin ka ya salwanta ko aka samu hatsari ko motar ka ta faɗi, inda ka kare ka gama karewa babu wani mai ta da kai, kuma sai ka dawo gida ka zauna. Babu ruwan gwamnati ba za ta ce a yana da kokari ya yi shekara 10 yana zuwa yana dawa, bai kamata yanzu da shi da zuriyarsa su koma su rasa abin yi ba. Bai dame su ba, sai ka dawo kai wannan zaman.
To ba ku da inshora ne na dabbobin naku?
Hajiya, inshora tana shigowa ne. Ina ce idan an sa abu a kan tsarin da ya dace. Ni da na je gona ne noma, na hada kudi na, na tarkata na saya, ban san menene tsarin inshora ba. Amma a harkoki irin na anko barwa da gwamnati ke bayarwa, saboda sanin irin waɗannan abubuwan da kaje su dawo, sai ake cewa kai wa wannan abin inshora. Idan abin ya faru har a duba yadda inshora za ta yi. To amma shi waccan fa yana biyan gwamnati haraji, yana biyan ɗan sanda, yana biyan waye, yana biyan iska su tare hanya biya su, kuma ka zo ka yi mazancen inshora ina zai saurare ka? Bai ma san menene amfanin inshorar ba, domin gani yake cire-ciren da ake yi sun yi mishi yawa. To don haka idan gwamnati za ta dubi harkar noma da kiwon dabbobi ta bahi mahimmanci, ina tabbatar miki cewa babu wata sana'a da ta kai ta dabbobin nan da a duniya take da saurin kawo abin yi da samar da kuɗi kamar harkar saniya din nan. Kin ga a saniya, bayan nama, bayan madara, kashin ta nan ana tattara shi a yi wutar lantarki, a samar da gas na girki, a samar da taki a cikinsa. Kashi da ƙaho da jinin dabbobin nan shi ma ba banza ba ne, ana amfani da shi har fita da shi ake waje. Yanzu akwai waɗanda sana'ar su kenan a duniyar nan, su ji ina ƙashi da ƙaho yake su saya a kai ƙasarsu. A Najeriya akwai masu fidda ƙashi da ƙaho, akwai masu fidda jinin dabbobin nan, muna da shi. To yanzu idan muka samu a tsarin da muka yi waccan da Allah ya sa an bamu, mun shirya da kamfanin da ya ce wurin da za mu ajiye don za mu yi cluster ne, wurin da za mu ajiye dabbobin, kashin dabbobin nan namu za a samar da wutar lantarki da gas da zai samar da haske a wannan yankin wurin, watakila har ma wasu su amfana da shi.
Shine wanda ake ce ma rancin kenan?
Ranch shine tsarin da muka shirya. Mun samu mun yi zango uku ne a lokacin, mun ce za mu yi a Adamawa, za mu yi a Ilorin, za mu yi a Jigawa. Za mu fara a matsayin gwaji, kuma waɗannan wurare za a yi waɗannan tashoshi na tatse wutar lantarki daga iskar gas da kuma samar da hasken wutar lantarki a wurin da muka yi ranches din. Sannan watakila har ma ya kai ga asero makwabta. Wannan shine inda muka sa gaba.
Hajji Amina, a wani yanayi kuke yanzu da kungiyarki ta mata? Shin akwai inda za ki iya kwatantawa ki ce bara kun nome abinci kaza, ko kun sayar, ko kun ciyar da iyalanku?
Hajji Madina, a yanzu yadda muke, ba zan ce miki ga inda muka yi matattara ba, domin abin da muke so mu fara kenan. Musamman mata matattaran da za su zo suna sayarwa su fita, domin complaint da wani suke yi, mun noma to batun sayarwa. su wannan shine muke so a wannan gaba mu samu su hanyar da za a samu kaman of taking kenan wanda zai samu yana saye daga wurin su ba tare da sun sha wahala ba amma ciyarwa ba a magana duk wanda ya samu ya shiga wannan kungiya ta mu kuma wanda har suka dan mura a cikin mu din tunda suke dai ba dai gaba dai aka mura kuma ba yawa ake da shi sosai ba fara aka farawa aka yi insha Allah ina baki abin albishirin cewa daiwa an yi dariya akai sabida ba ma ta bukatan cewa ba har wani bukatu haka na gida da sauransu ya dauke
masu yi sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin yamma Abuja Madina Dauda sai kuma Julie Ladies Restoration da ta taimaka ta hada mana sauti da bada umarni Ni Muhammad Hafiz Baballe, sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu. Soma Dalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kan turo mana ta hanyar email.
Sakon mu na farko ya fara ne da sakon Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala Nayashi Lakwaja jihar Kogin Najeriya. Waɗanda suka ce batun gaskiya al'ummar Najeriya na cikin mawuyacin hali tun ranar 29 ga watan Mayu. Tsadar rayuwa ta tsananta tun bayan cire tallafin mai ga taɓarɓarewar tsaro da rashin wutar lantarki da sauran rashe-rashen ababen more rayuwa. Sai sakon Abubakar Kawo Girgir wanda ce salam biyoye Hausa. Na so ku bani dama da ya kira da babban murya ga gwamnatin tarayya da kuma kamfanin NNPC da su yi wa Allah su dubi halin da al'ummar ƙasa ke ciki su rage wannan farashin man fetur domin a samu sauki don wallahi a zahirin gaskiya talaka na jin jiki na addu'a da fatan wannan kiran nawa ya je inda ya dace sako na gaba ya fito ne daga Ahmadu Manaja Bauchi daga Bauchi unguwar Karfin Madaki zuwa ga sashin Hausa na gidan rediyon VOA Hausa wanda ya ce muryar Amurka ku ba da dama ne kira ga gwamnatin Najeriya karkashin shugaba Bola Ahmed Tinubu kan cewa mai da tallafin man fetur shine kawai mafita ga talakawan Najeriya
to madalla gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga kadan daga cikin labaran duniya
Kasar China ta soke ministan harkokin wajen kasar Qin daga makaminsa inda ta mai shi da magajin shi Wang Yi. A yau talata majalisar ɗinkin duniya ta ce an fara aikin da aka dade ana dakon shi na kwashe man da ya malala daga wata dadaddiyar tankar mai daga tekun Red Sea a Yemen. Da dadewa majalisar ɗinkin duniya da kungiyoyin kula da kare muhalli suka rika neman a gudanar da wannan aikin inda suka rika gargadi akan rashin kula da wurin a yanayin da ake tsaka a lokacin na yakin basasar kasar Yemen wanda ka iya haifar da wanda ya haifar da tsoro na gudun fashewar tankan man da ka iya haifar da ninkin bala'i da ya afku a shekara ta 1989 na Exxon Valdez a Alaska. A yau talata da karin Isra'ila sun halaka Falasɗina uku a yankin yammacin kogin Jordan. Sojojin Isra'ila sun ce Falasɗinawan 'yan tsagera sun harbi dakarunsu daga wata mota a birnin Nablus inda ya janyo dakarun suka buɗe musu wuta suka kashe su. Dakarun Isra'ila sun ƙara da cewa sun gano bindigogi uku da albarusai da kayan soja a cikin motar. Hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ta ce wani jami'inta ya gano wata nakiya da aka ajiye tsakanin yar tazara kaɗan da inda makamashin nukiliyar Ukraine na Zaporozhye yake. Hukumar ta IAEA ta faɗa cikin wata sanarwa cewa an ga nakiyoyin ne tun a ranar Lahadi a daidai wani wuri da aka raba a cikin yanki da ke waje da kuma ta ciki mai haɗari. Hukumar ta ce ba a ga nakiya ba a ɓangaren da ke ciki. Tun farkon mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a wurin ya kasance ƙarƙashin ikonta. Hukumar kula da makamashin na nukiya ta duniya ta sha gargaɗin Rasha game da bala'in da ka iya afkuwa idan aka samu haɗarin nukiliya a wurin.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi 8:30 kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Hawwa Sharif da ta karanto labarai da kuma Julie Ladis Gresham da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya. Sai mun haɗu insha Allah a cikin shirinmu na dare. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.